وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تركوا يومنا ترك وتر رمضان هجرة دبودة أريه إدى أربعين دهدو ثلاثين دا أيضا وتر أكو دبودة عشرين دهكو منا نندي أتكين آية تا تريبيو دقوم شاركي هذه تقريبي لكم شاتقص في سورة البقرة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال مسلم. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يكادون يقاتلونكم حتى يردوهم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر.
Kai wani farmaki da tsare hali da kuma wato ɗauko labarai da rahoto na waɗanda suke faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci Qurayshawa mutanen Makka, da kuma ji abin da ya faru wanda ya kai ga aka kashe wani Amr ibn al-Hadrami, wanda kuma su bangaren Qurayshawa suka dinga yi musulmi gori da batanci da kuma yekuwa da yada jita-jita da faɗan maganganu na batanci, cewa ku da kuka zo domin ku girmama addinin Annabi Ibrahim. Kuma sanannan abu ne cewa addinin Annabi Ibrahim ba a yin fada, ba a rijima, ba a daru, har fansa ma ba a dauka a cikin watanni masu alfarma. To ga cikin kun keta alfarmar shine Allah ta'ala zai duk mun yi wannan dogon bayani. Yas'alunaka an ash-shahril haram qitalin fihi, suna tambayanka dangane ga wata ne alfarma, a wani gurin kuma sai a jingina shi zuwa ga muminai. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin, kuma nan sabili nan sabilil mu'minin nan kuma sabilillah. Lokacin da aka jingina shi ga Allah, an yi la'akari ga wanda ya aiko ni. Idan aka jingina shi ga manzon Allah alayhi salatu wassalam, an yi la'akari da wanda ya kawo ni. Idan an jingina shi ga muminai, an yi la'akari ga wanda aka kawo wani. Wanda ya aiko shi sai a ce sabilillah, wanda ya kawo sai a ce sabilir rasulillah, wanda kuma aka kawo sai a ce sabilul mu'mini. Kun ga ashe duk wace idafa ta yi daidai, cewa Allah shi ya aiko don haka tafarkin sa ne, wanda ya kawo tafarkin sa ne, wanda aka kawo tafarkin sa ne. Sai Allah ta'ala ya ce saddun, saddun mun ce nan wato zai iya daukan ma'ana biyu. ko ka hana kanka ko ka hana wani. Su Quraishawa duka sun yi biyu, shi yasa nan ma'anar guda biyu za ta iya hawa kansu. Saddun an sabilillah, ku hana kanku, ku kange kanku ga barin bin Allah, bin tafarkin Allah, ko ku kange wasu, ku hana wasu bin Allah. Wannan laifi ne manya-manya. Sannan ga kufurin bihi, da kuma kafirce masa shiwa shi Allah ta'ala, ku kafirce wa Allah, wannan shi ma babban laifi ne, mutum ya kafirci. Wal masjidil haram, da kuma masallaci mai alfarma, shin shi ma an yi adafinsa ne akan kufurin bihi ko ku saddun an sabilillah? Ma'ana kun hana mutane isuwa zuwa ga masallaci mai alfarma. Wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah, da kuma fitar da waɗanda suke ma'abota wannan masallaci haifafun gari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abubakar, Umar, Usman, Ali, al-asharatul mubashsharuna bil janna, duk a cikin Makka aka haife su, amma kuma gashi an fitar da su. Allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim, waɗanda aka fitar da su daga gidajensu, aka fitar da su daga dukiyarsu, aka raba su da ƙasarsu, suka yi hijira. Shi za ka kiran su muhajirun, wanda suka yi hijira. Su kuma mutanen Madina ake kiran su ansar, masu taimako, waɗannan masu gari, wannan masu bayarwa. Allah ta'ala ce akbaru inda Allah, wannan shi yafi wato girman laifi a wajen Allah fiye da wancan laifin da sahabbai suka yi. Wal fitnatu akbaru min alqatl, Allah ya ce ita fitina, fitina babbar fitina shine a raba mutum da musulunci, domin abu na duniya ne da sauki, amma babban fitina shine fitina da ta shiga cikin aqida. Wala taj'al musibatan fi dinina, Allah kaka sa mana musifan bakin addininmu, ya zama addininka shine fitinarka, ya zama kayi rauni a aqida, kayi rauni a ibada, kayi rauni a halaye masu kyau, kayi rauni a mu'amala, aqidarka ta lalace, ibadarka ta lalace, halayenka su lalace, mu'amalarka ta lalace. Wannan shine babban asara, ko da ku kana samun duniya, domin duniya ko ka tara ta, ko ka tafi ka batta, ko ta tafi ta baka, ba za ka dawwama al-akhira, ba duniya ba lahira. Wa ulaika, sannan dai waɗannan ashabun nar su ne ma'abota wuta, hum fiha khaliduna, su masu dawwama ne a cikin wuta. Don ba dace wannan ayoyi ko wannan aya tana ɗauke da fa'idodi sama da 20. Fa'ida ta farko, annar rasula sallallahu alaihi wasallam huwa marji'us sahabati fil ilm, cewa annabi alaihi salatu wassalam shine madogarar sahabbai dangane ga ilimi. Duk abin da ya taso musu game da addini sai su tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam. Abun ma da gaskiya tambayar ta ba, sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu a siffar balarabi, shadidu sawadi sha'r, shadidu bayadu siyab, la yura alaihi asadu safar wa la ya'rifuhu minna ahad, yazo yayi tambaya domin ya kara fito da wani abin da sahabbai su tambaya. Kaga da yazo yace, ya Muhammad akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'a. Annabi alaihi salatu wasallam ya amsa masa tambayar sa akan me musulunci, ya gaya masa rukunai guda biyar. Me imani, ya gaya masa rukunansa guda shida. Menene ihsani, yace anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sai ya tambaye shi an sa'a, sai ce mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il, wannan kam kai da kake tambaya ta da baka sani ba, to ni ma da kake tambaya ban fi ka sani ba. Ma'ana har ta al-qiyama yace za ta tashe ta, wannan yana wurin Allah shi kadai. La yujalliha li waqtiha illa hu taqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghatatan. Sai haka wannan al-qiyama kenan. Idan ka sahabbai suna komawa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam domin samun ilimi a babin aqida da babin ibada da babin mu'amala da babin akhlaq, daga kenan manzon Allah alaihi salatu wassalam shine za a koma gare shi domin fahimta addinin musulunci. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran. ayoyi suna nan barjak a cikin alqur'ani da suke nuna a koma zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wassalam a tambaye shi addini, domin shi Allah ya aiko da addinin, shi yafi kowa sanin addinin. Shi yasa da ya tambayi Ma'azu, atadari ma haqqul lahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Saboda maganar shari'a ce, sai ce fa haqqul lahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Fa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Yace ya Ma'azu, ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi a wajen mahaliccinsu? Yace Allah da manzansa ne suka sani, tunda harka ce ta shari'a. Sai yace to haƙƙin Allah akan bayi su kadaita shi da bauta, kada su hada shi da abokin tarayya. Su kuma haƙƙinsa a wajen Allah ba zai maka azaba ba idan baka shirka. Azaba iri biyu ce, akwai azaba ta dindindin, akwai azaba zuwa wani lokaci. Amfanin tauhidi da hatsarin shirka kenan. Tauhidi zai maka amfani biyu a lahira, shirka za ta ja maka matsala biyu a lahira. Allah ka samu mutu akan tauhidi, Allah ka raba mu da shirka. Wato duk mai tauhidi sai ya shiga aljanna, kuma in ya shiga zai dawwama. Duk mai shirka ba zai shiga aljanna ba har abada, kuma in ya shiga wuta zai dawwama. Tauhidi ba ya hana shiga wuta, amma ko ba a dawwama shi. Ka sha giya, ka yi zina, ka yi sata, ka yi laifuffuka, amma da tauhidinka, to ko ka shiga wuta ba za ka dawwama ba. Sai dai ka zauna iya wancan laifin da an goge shi, sai a fito da kai sakamakon tauhidinka a kai ka aljanna. Da haka tauhidi ko ya hana ka shiga wuta dindindin, ko kuma ba za ka shiga wuta ba, ba za ka dawwama a wuta ba dindindin. Ita kuma shirka, ba za ka shiga aljanna ba har abada, in kuma ka shiga wuta ba za ka fita ba har abada. To ko wannan ya isa a ce mu san meye shirka, ko mu roƙi Allah ya tsare mu daga barin shirka, ya ɗora mu kan tauhidi. Sannan na biyu, ihtimamu sahabati, wato sahabbai sun kula sosai bima ya qa'u minhum min al-mukhalafa, da sun yi wani abu wanda yake akwai kuskure a ciki, sai su koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya nemo musu amsa. Shi yasa za mu ga saboda darajar sahabbai da ƙimarsu da girmansu a wajen Allah, ko da Allah ya hakaito sahabbai sun yi wani kuskure ko wani laifi, Allah ba ya rufe ayar sai ya ce ya yafe musu. Ga misalai guda uku. A Ramadana, kafin a hana mutane ko a buɗe wa mutane dama cewa da daddare mutum yana iya saduwa da iyalansa da daddare a Ramadana, kafin a soke dokar da ba a yi, sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtamuna anfusakum kete ne fataba alaikum wa afa'ankum. Allah ya san kuna ha'intar kanku, ku je ma iyalanku tun ba a ba ku izini ba. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kuna ha'intar kanku, fataba alaikum wa afa'ankum, sai iyase muku ya karbi tubanku. Kaga Allah shi ya faɗa yin laifin kuma yace ya yafi. Laqad sadaqakum Allahu wa'adahu idh tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyaftaliyakum wa laqad afa'ankum wa laqad afa'ankum. Allah yace na yafe muku wannan abin da kuka yi na gudu na wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace mutum 50 su haukan dutse su tare baya, su 50 kada su sakko ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba, sakko wasu ta jawo aka samu matsala, sai Allah ya faɗi labarin yadda abin ya faru kuma yace ya yafe musu. Sannan wanda suka gudu ma, Allah yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhu wa laqad tabbar. Allah ya yafe musu. Ka gan ka kai matsayi a wurin Allah, Allah ta'ala zai faɗi abin da kai kafin kai istighfari sai ce ya yafe maka saboda girmansu a wajen Allah. Da haka wannan ya nuna mana sahabbai suna da wannan. Sannan na uku, annar rasul sallallahu alaihi wasallama la ya'lamu kullal ahkam wala ya'lamu illa ma 'allamahu Allah azza wa jalla. Shi annabi alaihi salatu wasallam yana karbar dokoki ne daga Allah, wannan shi ke ƙara tabbatar da annabtarsa cewa abin da ya zo da shi ba daga gare shi bane, daga Allah bane, daga Allah ne ba daga gare shi bane. shi yasa idan an masa tambaya wata amsar shi zai bayar, wata amsar kuma Allah subhanahu wata'ala ne zai bayar da amsar da kansa kama a wannan gurin da makamantansu. Sannan na hudu, annal qitala fi shahril harami min kaba'iriz dhunub, yin fada ko yin yaki a cikin watanni masu alfarma yana cikin manyan laifuka, wanda mun yi bayani tsakanin malaman da suke ganin an soke da kuma wanda suke ganin ba a soke ba, kuma mun dauki ra'ayin malaman da suke ganin ba a soke din ba, cewa akwai tsoyakukuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan wata sun faru ne bisa kare kai. Sannan na biyar, annal ashhura qisman, cewa watanni iri biyu ne. Muna da wata 12 a musulunci, wata 8 ana kiran su watanni da ba su da wannan alfarma, ana kiran guda 4 watanni masu alfarma. To wannan wato shi ma ya kamata a sani daga wannan aya, kuma wannan ke nuna mana cewa Allah yana da iko ya zabi wani guri ko ya zabi wani lokaci ya fifita wani lokaci akan wani lokaci ko ya fifita wani guri akan wani guri. Sannan abu na shida, annaz dhunuba tanqasimu ila qismayn saghair wa kaba'ir, cewa zunubai kala biyu ne, akwai manya-manyan zunubai akwai kananan zunubai. Mun ce Imam Zahabi ya tattaro manya-manyan guda 70, ya kamata kowa ya nemi wannan littafin ya karanta ya ji cewa cikin 70 din nan guda nawa yake yi, yana yin duka 70 din ko 60 ko 50 ko 40 ko 30 ko 20 ko 10 ko 5 ko ma baya ko daya, yayin sujada godewa Allah cewa baya kaba'ira ko daya. Aiko da wuya mutum ya tsallake wannan, wacce ma tafi saurin yaduwa munafunci da gulma, ko ka kubuta baka shan giya baka zina baka sata baka sata to baka gulma, da an koma gefe gulma. Da mata aka sani da gulma, amma yanzu maza sun kwaci, din da suka zauna ce gulma, wani yayi sama wani yayi kasa wani ya samu wani ya rasa wani yayi baki wani yayi fari wani ya tashi wani ya fado wani yayi fari wani yayi baki wani yayi kiba wani ya sirance, da yana da mota yanzu bashi da ita, da bashi da mota yanzu yana da ita, da bashi da aure yanzu yayi, da bashi da aure yanzu ya saki. Wai saka, wai saka, wannan abu da ba ka rayuwa take faruwa, wannan abu da kike ba da labari kake ta gulma a kansa, haka rayuwar take. Wani ya zo duniya wani ya fita, wani ya samu wani ya rasa, wani ya bakin ciki wani ya farin ciki, wani ya samu wani ya rasa, wani ya tafi wani ya dawo. Yanzu wani yana nan ya ce yanzu gombe ta mata zafi, yau gobe motar safe da sassafe motar safe zai fice, wani kuma zai sauka, za a sallamu wani a asibiti ya wani ya haye gadar, wani yau za a haife shi wani kuma yau za a kai shi makabarta, wani yana nan ya yi tagumi ya yi asara wani kuma yana murna ya ci riba, wani gurin mutuwa aka wani gurin haihuwa aka wani gurin murna ake yi ana kada kade wani kuma kaje ka tar an yi tagumi mutuwa aka. Wannan shine rayuwar, wa man aasha fi dunya fala budda an yara min al aish ma yashu wa ma yatakadaru sururun wa huzunun wa ishtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa atiya. To kaga ko baka daina ko baje baka daina gulma ba, in Allah ya raba ka da hasada ita ma tana cin kaba'ira. To waɗannan duk suna ciki, wasu malaman suka ce a ga yadda ake ganewa. Sana abu na bakwai, cewa anna sadda an sabilillah a azamu min al-qital fi al-ashhur al-hurum, ka tanja kanka ga barin din Allah, ma'ana ka lalata tauhidinka ka kama shirka, ko ka ibin sunna kai bid'a, ko ka ibin hanya madaidaiciya ka bi karkatacciya, to wannan yafi girma hatsarin da mutum zai fada in ya watsar da addininsa yafi yaki a cikin watanni masu alfarma. Sannan na takwas, anna a'azama dhunub an yusadda al-insana an al-haq, wato mafi munin zunubi shine a toshe mutum gabarin gaskiya, mutum yana ganin gaskiya a yi masa asararta. Sannan na tara, azamu sadda an al-masjid al-haram, an gaya mana munin laifin hana mutane kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma. Sai zuwa muga kasar Saudiya tana sa dokoki cewa tana son adadin mutane su zama guda kaza, kowace kasa a bata adadi kaza. Shin wannan yana cikin sadda an al-masjid al-haram? Sheikh Uthaymeen yace baya ciki, domin ba ai tsari ba aka ce kowa ya zo capacity gurin. Mu musulmi a duniya yanzu mun haura miliyan 2,000 da miliyan 500, miliyan 2,000 miliyan goma cikin su nawa kenan? Daya bisa nawa kenan? Bisa ɗari ko? Miliyan goma a cikin miliyan dubu ɗaya bisa ɗari kenan. To faɗin wurin da ake aikin hajji ba zai ɗauki ɗaya bisa ɗari na mutanen musulmi in suna son su je aikin hajji ba. In aka ce miliyan goma su je gurin cinkoso za a yi, filin Arfa ba zai ɗauke mu ba. Filin Mina dama shi ya ma cika yanzu an ƙara a wani guri. Cinkoson zai yawa, ɗawafi zai yawa. So da aka tsarin da ake cewa kada adadin wanda za su yi aikin hajji ya wuce miliyan uku ko huɗu in sun yi yawa biyar. To wannan tsarin ba za a ce an hana mutane zuwa aikin hajji ba. Da a wasu kasashen saboda yawan su irin Indonesia da makamantansu sai ma ka yi bukin. Wani zai iya bukin shekara ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko biyar saboda yawan masu son su je da kuma ƙarancin adadin da ake ba su baya isa. Yanzu ku duba Najeriya ana ba mutum wajen 90,000 ne ko? 90,000 ko 100,000 ko 150,000 ma an taɓa ba mu. Amma duk da haka bai ishe mu ba. Da za a ce an ba mu miliyan ɗaya ma na san sai mun ƙarar da ita saboda masu son su bi aikin hajji. Masu son su je su sauke faradi da masu son su je su maimaita. So da ƙaunar da ake wa Allah da manzonsa komai tsada aikin hajji za ka ga ana zuwa. To kaga wannan ya nuna in wannan tsarin da ake yi na rage cinkoso baya cikin abin da za a zargi ƙasar ta cewa ta hana mutane isuwa zuwa ga ɗakin Allah. Sannan na goma taqdimu ma yufidul illiya. An gabatar da abin da ke nuna cewa illar da ta sa wato aka hana yin yaƙi a ciki shine dan watanni ne masu alfarma. Yas'alunaka an shahril haram, za ka ce qitalin fi. Kenan illar da ta sa aka hana yin yaƙi saboda watanni ne masu alfarma. Shi sa aka gabatar da dalilin da yasa aka hana. Kamar yas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka game da al'ada, jinin al'ada na mace, wanda za mu zo kan wannan insha Allah. Na goma sha ɗaya tafawutu zunub, ya gaya mana zunubai dai sun zama hawa-hawa, wasu sun fi wasu, wani zunubin wato ya fi wani. Ko da a cikin zunubi ɗaya sai ka ga wani zunubin ƙwaya ɗaya ne amma kuma shi kansa ya karkatu. Yanzu zina mugun laifi ne amma kuma da wa za a yi zinan yakan ƙara wa laifin girma. Wanda zai zina da ƴar ko matan maƙocinsa sai an ninka masa zinar sau goma. Wanda zai zina da maharamarsa kamar babarsa ko ƴarsa ko ƴar uwarsa shaƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya ko ƴaƴanta, zina da waɗanda aka haramta aurensu, to shi kuma hukuncin kisa ne ko da saurayi ne. To da munin wannan, an ga wani sahabi da tuta zai tafi wani gari aka ce ina za ka, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bani ita a matsayin sign na je na kashe wani mutum da ya auri matar babansa. Matar babansa bayan da son babansa ya auri matar babansa. Za ku ga ce zinan ma a cikin ta a ya ɗaya ce amma kuma ta kasu kasu, wata ta fi wata muni, wata ta fi wata muni. To sannan na goma sha biyu tasniyatullah azza wa jalla lil mu'minina, Allah ta'ala yana lallashin mu'minai bima jara min al kafirina, saboda abin da ya gudana daga kafirai na wato wulaƙanta mu'minai da suke da kuma yi musu goyi. Sannan na goma sha uku cewa anna man kana aqwamu ta'atillahi wa haqqun nas bil masjid al haram, wanda yafi wato kula da ibadar Allah shi ne yafi cancanta da ɗakin Allah. Wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqun, Allah yace waɗannan da suke zauna a cikin masallaci ne alfarma, suka hana mutane su bauta Allah bisa tauhidi, su ba waliyansa bane. Waliyansa su ne masu tsoron Allah. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah, ba za su taɓa daidaita ba da wanda yake da imani da wanda shi kawai hidima yake wa ɗaki ba tare da yana da imani ba. Sannan na goma sha hudu at-tahdhiru min al-fitnah, an tsoratar da mu bisa mu nisanci fitina. Shi za ga a cikin sallar mu muna roƙon Allah, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal, Allah ya tsare ka waɗannan musifin guda hudu. Idan Allah ya karɓi wannan addu'a taka, to ka samu babban rabo. Za ka kullun da safe sai mun yi azkar maganin musifa, in ka rike abubuwa guda goma sha biyu to ka samu maganin musifa kullun ka dinga yin goma sha biyu. Zikirin safe da zikirin yamma, duk yadda al'amari ya kai ga rikicewa kakkamanta da zikirin safa da zikirin yamma, domin shiga yamma da shiga safiya duk wata musifa anan ake tinkararta. Ya kamata a buɗe safiya da zikiri, a rufe yamma da zikiri, wanda ake bayan asuba da wanda ake bayan la'asar, suna nan kala kala, ko kayi su duka ko ka zabo su kayi. Sannan na biyu, akwai zikirin bayan sallolin farilla, ko wace sallar farilla bayan ta akwai zikiri. To wannan zikirori da ake na bayan sallar farilla mu rike su mu dinga yin su, ko da ka kana sauri an gama sallah ka tashi, to kayi akan hanya kai waɗannan zikirorin, suna na a rubuce dawa mun san su. Na uku, zikirin kwanciya da zikirin tashi. A lokacin kwanciya akwai zikirori kala kala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, to ka dinga yin wanda suka inganta daga ciki ko ba duka ba. Wannan zikirin yana taimaka mutum ya samu nutsuwa a wajen bacci, kuma yana tsare jifa da makaru da baki da mayu da dukkan wata musifa Allah yana tsare ka sakamakon zikirin kwanciya da zikirin tashi. Sai zikirin shiga gida da zikirin fita. Lalle ka rike wannan zikirin, in zaka shiga gida kai zikiri, in zaka fito ma kai zikiri, zikirin shiga da zikirin fita. Sannan zikiri da ake yi lokacin shiga masallaci da lokacin fitowa daga masallaci, na ce muku akwai sunnoni guda bakwai ga wanda ya zo masallaci: sunnar cire takalmi da sunnar sawa. Ya ake cire takalmi, ya ake sawa, kun ga sunna biyu. In za ka cire takalminka, so ake ka fara cire kafar hagu, in za ka sa, so ake ka fara sa kafar dama. Ashe in ka zo bakin masallaci ka lura kafar da za ka fara zarewa, sai ka fara zare kafar hagu, sannan ka zare ta dama. Sannan za ka shigo masallaci kuma ka shigo da kafar dama, in za ka fita masallaci ka fita da kafar hagu. Sannan duk wanda ya zo masallaci rahama yake so, to ka roƙi Allah tun daga bakin kofa ga abin da ya kawo ka nema: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma fta alayya abwaba rahmatika, abwaba rahmatika. A lokacin da zaka shigo masallaci, wace kofa kake so a bude maka? Kofar samun rahama. In ka zo fita kuma, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma fta alayya abwaba fadlika. Saboda mai fita kuma yana neman falala ne. To wannan sunnonin guda bakwai. Sannan ka shigo masallaci, kafin ka zauna kai sallah raka'a biyu, to ka cika sunnoni guda bakwai: wajen sa takalmi ka fara sa dama, wajen cirewa ka fara cire hagu, wajen shiga masallaci ka shigo da dama, wajen fita ka fita da hagu. Sannan kayi addu'a shigowa, kayi addu'a fita, kuma kayi sallah raka'a biyu kafin ka zauna. Sunnoni na karaya sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda bakwai. To wannan shine addu'a da mutum zai dinga yi, wanda za su kare shi daga fitina. Sannan ka dinga yin wato salloli guda biyar akan kari kuma a jami'i. Ka dinga yin salloli guda biyar a jami'i. Ka dinga yin rawatib kafin azhar, bayan azhar, bayan magariba, bayan isha. To ake kira bayan magariba kai kafin isha, babu rawatib bayan isha, sai dai kafin isha. Sannan ka tashi da daddare kai shafi'i da wutri, kai qiyamul layl kai shafi'i da wutri, kai raka'atul fajri, ka dinga yin sallar duha. Waɗannan salloli ka rike su, waɗannan azkar ka rike su, kuma ka dinga karanta alqur'ani ko da izu ɗaya ne. Karatun alqur'ani yana ƙara mutum imani mai kyau. Suna son su yi budurwa su je zance duk ba kuɗi, so da haka sai a fara sata. Ka ji matsala ta biyu: rashin ilimi da rashin sana'a. Na uku, shaye-shaye. Indai kana zukawa, indai kana zukawa, to akwai matsala. Eh, ka daina zukawa, ko da za a allura ko da za a zuka, ka daina mutum fir ya koma wani yalo shuɗi, wani irin mai ruwan wannan abin da ake kiransa wannan abin bakan gizo, ka rasa idonsa wani kala ne ya zama bakan gizo, gwamnati yana raba hanya. Ka ga wannan akwai matsala. Da ka fara shaye-shaye an samu matsala, da ka ki zuwa makaranta an samu, da ba ka da sana'a ka zama matsala. Kun ji matsala uku? Matsala ta hudu, kana faɗa da iyayenka. In ko kana uku nan, dole kai faɗa da iyayenka. Babanka kullun yana bakin ciki ana kawo masa ƙararka, babanka kullun tana kuka akan abin da kake mata. to bakin baba da bakin baba ya ishe ka musifa. Sannan na biyar baka zuwa sallah, dama mai wannan abu bai je sallah ba. Waɗannan biyar suka haɗuwa matashi, Allah ya tsare tsare matasan mu, ya shirya mana da su. Wanda suka faɗa wannan, Allah ya shirya mana da su. Wanda ba su faɗa ba, Allah ya tsare mana su. Zira ka wannan shine fitinan matasa, fitinan matashi kenan. To waɗannan in suka faru, to sun buɗe ƙofar komai ma yi. Wanda baya sallah, baya bin iyayensa, ba shi da sana'a, yana shaye-shaye, na'am, baya zuwa makaranta, baya da sana'a. A wannan da da bola sai a jefa shi a bola kawai. Sannan mas'ala ta 17 tayyisul kafirina, wato Allah ta'ala ya fitowa da kafirai jin cewa ba za su iya fita mai ridda ba. Ay yuridul mu'minina kulluhum an din, cewa ba za su iya mai da mu kafirai ba, ba za su iya ba. Shi ta Allah ta inistaba'u, in sun samu iko to Allah bai ba su iko, ba za su iya ba. Walakin lan yastati'u hatta ya'ti amrullah. Sannan na 18 alhazaru min alkafirin, Allah ta'ala yana tsoratar da mu cewa alaƙar mu da kafirai ta zama alaƙa ce ta mu'amala, ba ta aƙida ba. Mutanen mu da yawa, musamman manyan ƴan boko mu, ba ta bambanta tsakanin babun mu'amala da babun addini da aƙida. Shi wanda ba musulmi ba, an yarda kai mu'amala da shi ta fuskoki guda 10, kai mu'amala da shi ta hanyar ya zama abokinka na hulɗa a kamfani ko a masana'anta, ko zama abokinka a wajen aiki, ko abokinka a siyasa, ko abokinka a makaranta. Wannan abotar ta yau da gobe ba matsala. Sannan na biyu, ba laifi ya zama ya ba shi da lafiya ka je ka duba shi, don ba musulmi bane, ba a hana ka je yana gida ko yana asibiti a kwance ka je ka ce ashe oga ba ka da lafiya, to Allah ya bada sauki, kai masa addu'an ya warke bai da lafiya, wannan ba matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wani bayhude kuma sakamakon dubiyar har ma ya shiga musulunci. Sannan na uku, in yana jin kishirwa, kana da ruwa, kakka ce kai kafirin banza ba zan baka ruwa ba, musulunci ya yarda ka ɗauki ruwan nan ka bashi ya sha, domin mutum ne kuma addini ya zo da tausayi hatta ga dabbobi, balle kuma mutum. Sannan yana jin yunwa, kana da abinci, an yarda ka ɗauki abincin nan ka bashi. Kana da tufa, yana buƙatar tufa, an yarda ka ɗauki tufan nan ka bashi. Ya samu promotion a wajen aiki, za ka je ka taya shi murna. Ya yi wata asara, za ka je ka taya shi jaje. An masa mutuwa, za ka je ka yi masa sori. Ashe magan ta ta fito, sori fa, sori sori. Yawwa, ka yi masa sori sori. Wannan ba matsala, ka yi masa sori sori. Wannan ji a cikin babun ne, ba mu'amala ta zamantakewa. Ka nuna masa halaye masu kyau, ka yi masa gaskiya, ka rike masa amana, ka cika masa alkawari, kada ka yaudare shi. Domin kai masa wani abun ba zai bambanta kai da addininka ba. In ka cuce shi, ko ka zalunce shi, ko ka zambace shi, sai ya ɗauka addininka ne haka. Sai ma ya ƙi shigowa addinin saboda abin da ya kai masa ɗin nan na rashin kirki. Saboda haka, wato, amma babin aƙida, tasa aƙidan ba irin tamu ba ce. Lakum dinukum waliya din. Ba yadda za a yi tasa ta zama tamu ko tamu ta zama tasa. Masu da'awar cewa a zo a haɗe addini a yi guda ɗaya, to in aka haɗe duka ba a yi kowanne ba, ba zai haɗu ba. Wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce Allah ɗaya ne, ya za a haɗe su zama ɗaya? Huɗu, to a yi mai da shi huɗu kenan. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'budu, kowa ya je ya nasa, in an je lahira Allah ya tantance. Sannan na 19 ar-riddatu mu'iratun lil a'mal idza mata 'alayha. Ita ridda, duk wanda ya ridda in ya mutu a kai, to aikin sa ya rushe. Shine mazhabar imamu na maliku, shi za ku ga yana cikin masu warware alwala, akwai war riddatu, mai ware azumi akwai war riddatu. Duk wani aiki sai da imamu maliki ya sa riddatu a cikin sa, aikin haji war riddatu, sallah war riddatu. Saboda a wajen imamu malik da kayi ridda nan take aikinka ya ruguje. Shi yana kafa hujja da wannan aya, waccan aya ta cikin suratul ma'ida, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, ba wani sharadi, wanda ya kafirce da imani ya ridda, aikinsa ya rushe. haka a wajen Imam Malik in kai rijiyar nan take aikin ka ya rushe, amma Imam Shafi'i da wasu manyan malamai sun ce in kai rijiyar aikin tattara shi ake a rike shi tukunna, haka ko zaka dawo, in ka dawo sai a dawo ma da aikin ka, in baka dawo ba ka mutu akai sai a rushe aikin ka, saboda wannan ayata ce fire mut wa huwa kafir, so sai ka mutu tukunna sannan aikin zai rushe. Shi ko Imam Malik ya ce sam kana yin rijiyar aiki ya rushe, da zaka dawo nan take sai ka sake sabon aiki daga ground zero. Shiko Imam Shafi ya ce a aikin ka na aje wanda kai kafin kai rijiyar, amma za a aje shi tukunna, ba za a rushe shi ba, ba za a rushe shi ba, yana na aje. An mutum ya tuba sai Allah ya dawo masa da jiya, saboda haka in kai a wajen Imam Malik in kai rijiya da sallolin da kai a baya da azumi da bin iyaye da fada zumunci duka ya tarwatse, in ka dawo sai ka sake samu. Shiko Imam Shafi ya ce a takatar da aikin za a yi sai ku na ka mutu a kai, sannan ne za a yi maka hukuncin cewa wato aikin ya ruguje. Shi ta Allah ce faya mut wa huwa kafiru, wannan shine hujjar Imam Shafi'i cewa Allah ya ce faya mut wa huwa kafir, sai idan ya mutu tukunna yana kafiri. Shi yasa nan malin dauki wannan cewa anna man irtadda an dinihi thumma aada ilayhi lam yubtil amaluhu as-sabiq, yace wanda ya rige gabaran addinin sa sannan ya dawo kafin ya mutu, to wannan aikin sa wanda ya gabata za a dawo masa da aikin sa, to da Allah yace faya mut wa huwa kafir. Sannan na 21 anna al-murtadda mukhalladun fi an-nar, duk wanda ya rija kuma ya mutu akan rijar da dawo musulunci ba, to wannan zai dawoma a cikin wuta, saboda Allah ce ulaika habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sannan na 22 anna al-murtadda la yu'amalu fi ad-dunya bi ahkam al-mu'minin, to wanda ya rija ba za a yi masa mu'amala a duniya irin mu'amalar masu imani ba, mutumin da ya rijja za a yi masa mu'amala ne irin ta masu rijjan, to yaya za a yi mu'amalar mai rijja? Shine anan ya kawo cewa ita rijja, abin da ake kira rijja shine ar-ruju'u, ka koma da baya. Shi ce wala tarjaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina, kada ku koma da baya sai ku zama kun yi asara. Suratul Ma'idah aya ta 21. A fassarar malamai kuma shine al-kufru ba'da al-islam, bayan kana musulmin ka kawai sai a ce ka sai a ji ka kafirce, to wannan shine ridda. Ridda ta kan kasance akwai ar-riddatu bil qawli, wani riddarsa da baki zai faɗa, kamar wanda zai zagi Allah ko ya zagi annabi yana musulmi, ya zagi Allah ko ya zagi annabi, annabin nan ko annabi Isa ko annabi Muhammadu ko annabi Musa, ko ya zagi mala'ika Jibril ko mala'iku, ko ya zagi Al-Qur'ani, wannan duk yana cikin ridda, wato a da baki. In an kama irin wannan sai a kai shi gaban kotun musulunci, alƙali ya bincike akan abin da ya faɗa, a duba uzurrukan da ake ba wa mutane a ga shi bai da uzurin. Na farko ba mahaukaci bane, ba tuƙul da baka yi ba, ba bai san hukuncin ba, duk sai an duba waɗannan, ko ya rayu a gurin da komai a shari'a ake masa, sai faɗi wata kalmar ga Allah ko ga manzonsa, sai daga baya ta bayyana cewa kaza, duk waɗannan shari'a ce za ta tantance ta yanke masa hukunci, ba mutane ne akan titi suke yanke hukunci ba. Nan kama mutum za a kai shi koti ne, ita kuma koti in tana yanke hukunci to an kama sai a kai mata, a ce an kama wani ga abin da ya faɗa, sai alƙali ya bincike a yi ta hukunci, a yi ta bincike har a tabbatar da laifinsa ko a kore laifin, nan tabbata a yanke masa hukunci. To wannan shine ridda bil qawli. Akwai kuma ar-riddatu bil fi'l, wani zai ridda ne aikata, kawai dauki Qur'ani izin 60 ya jefa a kwata, ko ya zuba a cikin jini, ko ya zuba najasa a kai, irin matsafa waɗanda matsafi zai baka Qur'ani cewa ka je ka binne shi, ko ka je ka taka shi, ko ka je ka zuba a kabari, ko ka zuba jini a kai, ka san matsafa su dama sai ka yi ridda tukunna ka zama kafiri, sannan suke biya ma bukata. Wani zaka ji an ce mahadin tsafin sai an yi yanka, mutum za a yanka mahadin tsafin sai an yanka jakuna ko kuraye ko jarirai, ko an yanka bakar dabba da sunan aljani, mahadin mafi yawa mahadin tsafi za ga akwai yanka, ko da kadangare ne sai a ce ka kama kadangare jangwala gwarugu zaka yanka, duk mahadi ne na matsafa. akwai kuma kamar sujada ga gumaka da makamantan su, akwai ruddatul i'tiqad, mutum ya kudure ba Allah ko ya tabbatar da Allah abinda ya kore. Allah ya kore wa kansa mata, ya kore wa kansa da, ya kore wa kansa farko, ya kore wa kansa karshe, ya kore wa kansa karewa, ya kore wa kansa mutuwa, ya kore wa kansa bacci, ya kore wa kansa gajiya. Sai ka zo cikin abin da Allah ya kore wa kansa sai ka tabbatar masa, ko kuma abin da Allah ya tabbatar wa kansa sai ka kore masa. Ka kore wa Allah ilimi, ko ka kore wa Allah sani, ko ka kore wa Allah hikima. Ma'ana tabbatar da Allah abin da ya kore, ko kore wa Allah abin da ya tabbatar, a zahiri mutum ya sani, to wannan shi ma yana cikin wato ridda. Akwai ridda na kore samuwar Allah, kamar irin waɗanda suke da'awar cewa sun waye amma daina yadda akwai Allah. Wannan da'awar tana nan ta fara yaduwa a wasu ƙasashe, musamman ga waɗanda ba su karatun addini ba, su rayu a cikin addini ba. Sai wani ya zo da wani fikira, da wani tunani, da wata falsafa, sai ce maka ai in an ce akwai Allah to ina yake, tunda baka ganshi ba kenan babu. An ce wani malami ya taɓa shiga aji irin wannan, sai ce yara, yana yara, sai ce kun ganni? Suka ce mun ganka. Yace saboda me? Suka ce akwai ka. Yace yawa. Kun ga bayran nan? Suka ce mun ganshi. Yace saboda me? Suka ce akwai shi. Yace to mu a ilimin mu da abu biyar kawai muka yarda, sai abinda muka gani da idon mu, ko abinda muka ji da kunnen mu, ko abinda muka ɗanɗana da bakin mu, ko abinda muka shaƙa da hancin mu, ko abinda muka ɗanɗana da bakin mu, ko kuma abinda muka taɓa da hannun mu. To a cikin ku waye taɓa Allah? Waye cinshina shi? Waye ɗanɗana shi? Waye ji shi? Waye taɓa shi? Sai ce kawai babu. Wani yaro ya ce ina da tambaya, kun za akwai yara intelligent a aqida malam? Sai ce yara, ta ce malam yana da hankali? Ku tambaye shi. Ta ce ina da hankali. Ce to waye kun taɓa hankalinsa? Suka ce a'a. Kun ga hankalinsa? Suka ce a'a. Kun cinshina hankalinsa? Suka ce a'a. Kun ɗanɗana hankalinsa? Kun ji hankalinsa? To tunda su ji waɗannan ba malam mahaukaci ne. Suka wallahi da hankali na, suka ce ai ba mu gani ba. Ba mu gani ba? Sai ma mahaukaci. Tunda da falsafa a zo shi ba a rasa falsafa. Suka na kawai don baka ga abu ba sai ka ce babu shi. Ai Allah jarabawa ya mutum ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu. Ya bayyana halittarsa ya ɓoye kanka. Ya bayyana mutane ya ɓoye aljanu. Ya bayyana duniya ya ɓoye lahira. Na'am? Ya bayyana aiki ya ɓoye niyya. Wannan hikima ce ta Allah, ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu. Saboda rayuwar ta tafi. Yanzu da mun san gobe, da wasu yanzu suna nan suna ta kuka, wasu kuma da nan suna nan suna ta dariya. Yanzu kamar zaɓen nan da ya tunkaro, a lokacin da za a zaɓen kowa ya shiga takara, yanzu da ka san wanda zai shiga ya tara kuɗinka? Shi ne. Sau ɓoye gaibi hikima ce ta Allah. Yanzu tayewa gobe zuwa jibin zuwa gafe zuwa wani lokaci, kowa akwai arzikin da Allah ya ɓoye masa, ko wani hatsari da Allah ya ɓoye masa, bai sani ba, sai ka ji rayuwarka. Kuma ashe akwai hikima ta ɓoye gobe da jibi da gata. Wa ma tudri nafsu ma za ta kasi bugada, wa ma tudri nafsu bi ayi arzin ta mutu. To da aka cewa ba Allah, wannan yana cikin wato abin da ya fi komai rashin hankali. Akwai wanda suke wa Allah shirka a cikin rububiyya, su kawo wani su ce ya yi halitta, ko ya mallaki halitta, ko yana gudanar da halitta tare da Allah, ko ba Allah ba, ko kuma yana taimaka Allah. Wasu wa Allah wato abinnan ridda a cikin rububiyya, cikin uluhiyya, su kawo wani cewa ya cancanci abota masa ba Allah ba. Wasu a cikin sunayen Allah da sifofinsa, wasu a cikin ayyukan Allah, wasu tabbatar da abin da Allah ya kore, ko kore abin da Allah ya tabbatar tare da dalili. Duk wanda yana cin abin da yake jawo a ridda, Allah ya tsare mu, ya tsare imaninmu. Sai Allah yake innal ladina amanu, haqiqa waɗanda suka yi imani, wal ladina hajaru wa jahadu, da waɗanda suka yi hijira suka kuma yi jihadi fi sabilillah, a tafarkin Allah, ulaika waɗannan yarjuna rahmatallah, su suke fata, suke gurin samun rahmar Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah ta'ala mai jin kai ne. Allah ka ji kanmu, Allah ka yi mana gafara, Allah ka yi mana rahama, Allah ka amsa mana. Bunda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe, Allah iya ta yi mana. malam ko zan iya cire wani kaso daga cikin kudin zakkana in saya wa almajirai ko marasa galihu suturu ba su kudin su in dai ba su tira ka fitar da zakka kike ba in ka ba mutum kudi ka ba shi yanci amma in ka sai mutum su tira in ba ta yake bukata ba ka sai zai sai da ita da arha kudi shine yanci duk wanda ka ba kudi wani ya biya haya wani ya sai magani wani ya biya kudin makaranta wani ya sai tufa wani ya sai abinci wani ya aje sai sallah wani bashi ake bin sai biya amma in ka sai wa mutum sutura ko ba ita yake bukata ba ka bashi ita ya zai yi kai ka bashi ita a 10,000 in ya je kasuwa sai wani ya ce kai tunda ba bukata kake ba nin baka 5,000 ko 3,000 ma kuma siyarwa ne so a ba mutum kudi abinda ka fitar shi ake so ka ba mutane kakka canza shi zuwa wani abu idan kudi ka fitar ka ba mutane kudi idan hatsi ka fitar ka ba mutane hatsi in a cikin abin da ka fitar da zakar shi zaka ba wa mutane amma akwai wata maslaha da take faruwa zaka iya mutum wata maslaha in ka san shi ba zai haka ba misali wani ya tambaye ni yana da dan uwa duk sanda ya bashi zakka to ba zai ba matansa ba ko ba zai sai kayan abinci ba ko ba zai gyara gidansa ba ko ba zai biya ayyuka kudin makaranta ba to da haka lokacin da zai bashi zakka in yayi sai ya tambayi yaran da suke zuwa makaranta sai ya biya musu kamar na shekara-shekara a cikin nasa kasa sannan matansa kuma ya babba su kudin da za su sutura a ciki ya kuma sai musu kayan abinci abin da ya raguwan sai a bashi wato kamar yayi zai bashi miliyan ɗaya to sai ya fara jin in aka dunkula miliyan ɗaya aka bashi matan ba su ƙara ganin sa ba sai ya kashe ta to kaga wanda ai maslaha ne a kashe masa su akan abin da Allah zai tambaye shi ranar alkiyama nauyin ƴaƴansa da nauyin matansa da nauyin gidansa to kaga wannan in an sai kayayyaki an ba su akwai maslaha amma ba za ka dauki zakka ka sarrafa ta daga abin da yake ka ba mutum ba sai in akwai wata maslaha mai rinjaye nan ne wani 9,000 ne yawa yana gajiran ya yawa ne 9,000 ne da 200 ko 9,200 daga ƴan sahun gaba ɓangaren kudu a sa a sutu marayu a yi musu addu'a ina ne sahun gaba ɓangaren kudu ku ne nan ok nan ku ne bayan Allah ina ne kudin ne wai ga kudin na ai nan arewa ne da aka ba ku bane a tsara wakali kanka yi runto wannan ya ɓangaren kudu ku ne ya ɓangaren kudu ko to Allah ya saka muku da alheri yan bangaren kudu duk abin da kuke so Allah ya muku duniya da lahira Allah ya muku yan bangaren kudu ko muna zuwa kan ku sai wani lokaci in za wasu abai suka yi kwalkwabo wasu suka yi saisaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu ya suka ce da masu saisaye sai ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce da masu saisaye ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce da masu saisaye ce to da masu saisaye raka sai aka nuna wanda ya kwalkwabo kenan an masa addu'a to uku sannan aka za ka zame ku kwaya ɗaya ku alqur'ani guda ɗaya da izu goma guda goma turmin zani guda ɗaya daga bayan Allah ai musu addu'a to Allah ya amsa wannan abu da suka baya wa marayu Allah ya sa musu asikeli sai kuma ina fama da ciwon kansa har ba na iya sallah to Allah a taya ni addu'a ba ka iya sallah kuma abu zai yi mutum ya iya kin yin sallah ba in dai yana sai dan hauka cewa yi sai dai ka ce ba ka iya yin sallah a tsaye sai kai a zaune ko mai ahlari ya ce ana ba da sallah a hali bakwai idan ba za ka iya a tsaye ba sai ka jingina in ba za ka iya a jingina a tsaye ba sai ka zauna in ba za ka iya a zauna ba sai ka zauna ka jingina wannan hali hudu kenan hali uku kuma in wannan ba zai yi ba to sai kwanciya kwanciya an fi so ka yi ta a dama kana sallah a kwance idan ba ta yi ba ka dawo hagu in ba za ta yi ba ka yi rigingine har ma ko da dai yadda rashin lafiyar ka ya bayu amma fa ita sallah ko a zuciya ne sai ka yi ta da za a ce duk jikinka baya motsawa daga zuciyarka sai fuskarka sai idanka to sai kai sallah da idan ita sallah akwai sallah mai uzuri shine salatul musafir da salatul marid da kuma salatul khawf Allah bai dauke maka sallah sai in ka haukace kan baka cin hankalinka kaga wannan ba za a ce kai sallah ba an dauki alƙalami daga mahaukaci da yaro da bai bacci amma kakkace ba za ka iya sallah ba, sai dai ba za ka iya sallah yadda kowa yake yi ba. Muna fatan Allah ya baka lafiya. Na fara kasuwanci yau a taya ni da addu'a, to Allah ya sa albarka cikin wannan kasuwanci naka, kuma ka rike sirrin cin nasarar kasuwanci, shine as-sidq wal amana wal adl wal ihsan. Idan ka rike adalci da amana da gaskiya, Allah zai wa kasuwancin ka albarka. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan kasuwan da ya rike gaskiya da bayani, in wannan mai tsada ne ka ce mai kyau ne, in mara kyau ne ka ce mai kyau ne. Wannan a Saudiya naga ana haka, mun zo siyan waya yace mana wannan tsohuwa ce amma ta bude ta aka yi mata gyara, kuma mun ganta tes muna so su siya, sai yace an ta bude ta an mata gyara kuma tsohuwa ce. Za ku siya, ku siya haka. Kuka ce wannan fa yace kuma wannan sabuwa ce, wannan tijariya ce, wannan asaliya ce, wannan mai kyau ce, wannan ba original ba ce. Shi ne kasuwanci. Ni ka ga zan siya, in na siya wannan dama an mun bayani. Amma ka ɓoye mara kyau a cikin mai kyau, ko mai kyau a cikin mara kyau, shi shari'a ta hana. Ina fama da kuncin rayuwa, Allah ya yi. Ka dinga yawan karatun Alkur'ani da salati ga manzon Allah da istighfari. Ka gwada wannan mujarrab. Duk mutumin da yake yawan istighfari, yake yawan salatin annabi, yake karatun Kur'ani, ba zai ce yana cin kuncin rayuwa ba. Sai dai yake babu da yawa, amma dai Allah ba zai bar shi cin kunci ba. Da kuma tasbihin nan da ake in za a kwanta bacci, subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 34. Wannan ka rike shi da kyau. Akwai sirri cikin tasbihin nan sosai. Ya ce khairul laka min khadim. Da sauran bukatu gaba daya Allah ya biya wa kowa bukatu ta alheri, Allah ya tsare mu daga abinci. Allah muna roƙonka mun yi tawassuli da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka. Muna da bukatu Allah ka biya mana, muna da damuwa Allah ka yaye mana. Allah ba mu da lafiya ka ba mu lafiya, Allah kai mana arziki kai mana wadata, ka tsare mana imanin mu, ka ƙara mana lafiya, ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ka wadata mu duniya da lahira. Allah ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa, mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa mu cika da imani. Allah iyaye mu da suka rasu ka ji kansu, wanda suke da rai da mu da su, ka sa mu kyakkyawan mutuwa, ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, ka sa aljannatu rizqu zama koman mu. Allah ka kayafe mana zunubanmu, ka karba ayyukanmu. Allah kai mana wadata, ka ba mu ilimi da amfani. Allah shiryayyun matasanmu ka ƙara musu shiriya, wanda suka karkace Allah ka shirya mana da su. Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ba ta lafiya, ka ba ta zaman lafiya. Allah ka haɓaka tattalin arzikinmu da tsaronmu da zaman lafiyarmu. Allah ka ƙaro mana alkhairi. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da albarkarka da kake rabawa, Allah ka sa muna da rabo a ciki. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.